الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو مسلم يبارك مدوانا يمتي نرى نر Alhamid 23 ga watan Ramadan Hijira ta manzon Allah shekara 1447 wanda yazo daidai da 13 ne ko 12 ga watan uku miladiya 2026 ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani da girma na watan ramadan wanda ake gabatar da shi daga nan masallacin jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna bakin kasuwa damba karatun mu na jiya mun tsaya a suratul a'raf aya ta 183 a fadin Allah madaukakin sarki aya ta 182-183 wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa ummi lahum inna kaydi matin ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wadanda suka karyata ayoyinmu za mu nusa talaya ta yadda ba ta tsammani wanda jiya mun yi bayani akan ma'anar istidraji asalin kalmar a lokaci Allah yake zan musu jinkiri domin kaidina yana da ƙarfi kaidi na ubangiji kaidi ne wanda yake mai ƙarfi idan mutum ya shiga tarkon ubangiji to ba zai taɓa kubuce masa ba za mu tashi aya ta gaba ita ce aya ta 184 wanda take mana bayani akan babban dalili na manzancin manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki yace a wurin ya tafakkaru ma bi sahibihi min janna
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim awalam yatafakkaru ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين
نعم وانا آياني جرما وبنجي سبحانه وتعالى إلى كرم متاني أتكنت جسكسا كما ستناني قبل شأن النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله يقول أولم يتفكروا za su yi tunani ba ma da sahibihim min jinnati mutumin su ba shi da wani abu na aljani in huwa illa nadhiru mubin shi ba kowa ba ne face mai gargadi kuma mubin mai bayyana gargadin a fili gargadi ne wanda yake bayyananne a fili babu shubha a cikinsa a ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kiran masu ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suke jingina shi da ba sai wani dai ko yana hauka ubangiji ya ce sahibihim abokinsu ne in aka ce sahib shi ne za mu ce aboki wanda kake tare da shi ka san shi to Allah maɗaukakin sarki sai ya amfani da wannan lafazi domin ya nuna musu cewa sun san annabi Muhammad sosai tun daga farkonsa har ƙarshensa sun san rayuwarsa tare ciki tarayyarsu irin ta aboki ne da aboki to idan za ka tambayi mutum aka ce ka duba abokinsa yaya abokinsa yake idan abokinsa mutumin kirki ne, shi ma mutumin kirki. Ubangiji a wannan usulubi na Alkur'ani mai girma, mai ƙayatarwa, sai ce manzon Allah abokinsu ne, mutuminsu ne, saboda aboki yana kama da aboki, aboki yana kan ɗabi'ar abokinsa. Dukkan mutanen Makka sun yi ittifaki, ba wanda zai kyamaci a jingina shi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Tun kafin ya zama Annabi ana son sa, an damu da shi. Kuma duk wanda aka ce yana tarayya da Annabi Muhammad zai ji daɗi. To shi yasa sai Allah ya sahibi abokinsu. Duk sanda za ka jefi mutum da wata mummunan kalma, ka kwatanta wannan kalmar a kanka, idan kai ne za ka ji daɗi, Ubangiji ya ce walaula iz sami'tumuhu wannan mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Me yasa lokacin da aka ji maganan jita-jita a kan nana Aisha, me yasa mu'minai ba su yi zaton alkhairi a kansu ba? Kai in kai ne za ka iya yin abin da aka ce ta yi, za ka ce a'a ba za ka iya ba. To sai ka ce wanda aka kawo wannan magana ta batan shi a kansa, to shi ma ba zai iya ba. Shi yasa a nan Ubangiji ya ce manzon Allah abokinsu ne, kuma sun yadda abokin nasu. Ayoyi da yawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jingina manzon Allah wajen kore masa hauka ko aljani da cewa shi abokinsu. Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun, abokinku ba mahaukaci ba ne, ba sa kore abokantaka. To idan ku ba su kore abokantaka tare da manzon Allah ba, to kuma za su nasabta masa hauka ba? In suka nasabta masa hauka, to su ma mahaukata ne. Mun fahimci wannan ko? Wannan yana daga cikin wato ma'anan isti'malin wannan lafazi na sahib. Ubangiji ya ce ya kai Annabi ka faɗa musu, kul innama a'idhukum biwahida, ina muku wa'azi da kalma kwara ɗaya, an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday adhabi shadid. Ku tashi masna, mutum biyu, mutum biyu su keɓance gefe su tattauna. Ka tambayi ɗan uwanka, kai kaɗo kana ga da gaske kai ka yadda manzon Allah Annabi Muhammadu mahaukaci ne? Ka samu abokinka da kuke maɗawa da shi, ku wannan tattaunawa a kanku za ku ba da amsa, za ku ce a'a ba mahaukaci ba ne. Wa furada, ko kuma ma in ba ku biyu ba, kowa ya keɓance shi kaɗai, kowa ya tambayi kansa, da kuke nasabta manzon Allah kuke ce masa mahaukaci. Ka zauna kai kaɗai ka kulle kanka a ɗaki, ko ka je jeji gindin wata bishiya ka nutsu, ko ma duk ko ina ne, ko kan dutse ko bakin kogi ko ina ne ma ka je ka nutsu, ka yi tunani, ka tambayi kanka, ka bai ma kanka amsa, shin Annabi Muhammadu mahaukaci ne? Amsar shi ne ma bi sahibikum min jinna. Mun gane ko? Amsar da za ku bai ma kanku da kanku, ko ku haɗu jama'a ko kai kaɗai, amsar shi ne abokinku ba shi da wata hauka. In huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid, shi ba komai ba ne, face mai gargaɗi a gare ku zuwa ga wata azaba da za ta zo a gaba wacce take mai tsananin gaske. Wannan aya ta kore ma manzon Allah hauka. Sababin saukarta, manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi wata rana ya hau kan dutse da daddare, yana kiran mutane gida bayan gida, gida kenan ko, yana kiran mutane gida gida, gidan wane, zuriyar wane, ku zo ku yi imani, ina muku gargaɗi, ku yi imani da Allah, a bar bautar gumaka, aka ce har asuba ya kai, yana musu wa'azi, yana musu gargadi, yana kiransu gida-gida. Sai wani ya ce, asbaha sahibukum majnuna, wannan abokin naku ya wayi gari, ba shi da hankali. Sai suka faɗa wa manzon Allah wannan kalma, kuma manzon Allah ya nisanta da wannan kalma din sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. A malamai sun tattauna game da me yasa Larabawa suke nasabta manzon Allah zuwa ga hauka. Akwai hanyoyi da za mu kawo su kamar guda uku. Hanya ta farko da suka ce manzon Allah yana da hauka ko yana da aljanni, ita ce hanyar da ya zaba ma kansa ta fuskantar lahira da kuma barin duniya. Ya ajiye duniya a gefe, ya fuskanci lahira. To su kuma duniyan suka saka a gaba. Rayuwar duniya ita ce damuwarsu, ita ce a cikin kwakwalwarsu. Don haka ba a damu da komai ba idan ba duniya ba. Wannan dalili sai ya sa aka nasabta manzon Allah zuwa ga hauka. Wannan manzon Allah tsira da aminta Allah sabata a gare shi ya samu damar da idan ya tara dukiya ne da ya tara ta. Sun bijiro masa cewa za su ba shi dukiya su tara masa, amma ya bar da'awar la ilaha illallah. Ya ce ba zai bari ba, shi ba duniya ba ne a gabansa. Sun masa tallan mulki da iko da faɗa aji a cikin garin Makka. Ba wanda zai yi abu a garin Makka sai da izininsa. Ko bulaguro za ka yi, in za ka fita sai ka faɗa masa, in za ka shigo sai ya yarda ka shigo. Ya ce baya su. Ya ajiye rayuwar duniya a gefe, babban damuwarsa shi ne lahira, da'awa. Wanda wasu daga cikin 'yan boko wawaye a yanzu masu irin wancan fahimta ta mushrikan da suke nasabta waɗanda suka rungumi da'awa, suka rungumi harkar neman lahiransu da cewa ba su waye ba, ba su da hankali. To wannan yana daga cikin dalilan da ya sa suka nasabta wannan mummunan kalma ga manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi. Yau idan ka ɗauki harkar da'awa sai a ce baka san abin da kake ba. Da kana aikin gwamnati, kana karɓan albashi mai tsoka, sai ka ce ka haƙura da aikin, ka faɗa da'awa, sai ka ga a gefe waɗanda ba su da hankali sun zo suna zagin ka, suna kushe ka, suna cewa ya za a yi ka ajiye wannan abin da kake samun kuɗi mai tsoka, ka zo ka kama hanyar wa'azi, me za ka samu? Mun fahimci wannan ko? To wannan ita ce hanya ta farko da suka nasabta manzon Allah zuwa ga hauka. Hanya ta biyu, yanayin yadda ake masa wahayi. Ya zo a cikin sunna, idan an zo ana wahayi a manzon Allah yana canjawa. Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce idan ana masa wahayi a lokacin da ake sanyi, ta ce tsananin zafi ake saboda gudu. Mutane suna ganin haka a zahiri tare da manzon Allah tsira da aminta Allah sabata a gare shi. Shaddad bin Aus, ko Amr bin Taqli, Amr bin Umayya kai ko, idan ban manta ba, ya zo ya tambayi manzon Allah yaya mai aikin haji zai aikata. Can sai aka ga manzon Allah ya shiru, sai dana Umar ya ce zo, kana so na nuna ma yadda ake wahayi a manzon Allah? Sai suka ji manzon Allah yana wani abu kaman wato barci irin na mai barci. To wannan taghayyurul hala da manzon Allah yake shiga, to wannan ma ya sa sun nasabta manzon Allah cewa aljanu ne sun shafe shi. Abu na uku, ya zo da wani abu na ban mamaki. Ya zo ya same su sun lalace gabaki ɗaya, ɗabi'u sun canja, ba a san mutunci ba, ba a san zaman lafiya ba. Mutum zai iya auren mahaifiyarsa da matar ubansa da ƴarsa da ƙanwarsa da kakarsa, ko an shiga wani irin rayuwa ta dabbanci mutum zai bauta ma gunki ya hada su ya tara a gidansa yana bauta musu sai zo lokaci guda sai ce a daina bauta musu idan aka shiga cikin wani yanayi mutane suka lalace in ka zo kai kadai ka tinkari waɗannan jama'ar da cewa ai gyara to dole su jefe ka da hauka su ce baka san abin da kake ba yanzu kai ne ka shigo gwamnati a Najeriya corruption yayi yawa an yi dumu-dumu sai ka zo ka ce kwata-kwata ba corruption ba a isa ba ba cin hanci abokan aikinka me za su ce ma za su ce bai waye ba ko wannan bai san abin da yake ba wannan ba wannan lokacin ba ne kawai za a na maka ganin wani bitaccen ne dan ƙauye ne baka waye ba amma da ka waye da ba za ka zo da wannan gyara ba ɗaya biyu ko dai ka haƙura da wannan aikin ko kuma ka dawo kai irin abin da suke so to manzon Allah bai haƙura da da'awa ba kuma bai dawo ya bi abin da suke so ba dan haka sai aka ga ya ɗauko da laba gabu mun gane ko yawwa ba su san ba iya da aka ɗauko ba duniyar gaba ɗaya ɗauko kuma da gammo mai kyau Allah zai taimake shi suna ga ba yadda za a yi manzon Allah ya canja wannan society na larabawa yadda suka lalace mun gane ko suka zama kazamai aka zama mushrikai babu yadda za a yi gyara su dan haka kokarin tinkaran wannan aiki na gyara sai ake kokarin a nasabta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da hauka kuma sun sani cewa manzon Allah ina da amincin Allah ba mahaukaci bane sun yi abubuwa da dama da za su shashantar da da'awarsa amma abu ya gagara sun zo suna masa kallo irin na harara irin kallo na hasada irin kallo na mayu mun gane da yaranmu yanda mayi zai kalle ka yi maka tasiri wa in yakadu allazina kafaru layuzliqunaka biabsarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wama huwa illa dhikrun lilalamin kafirai sun yi kusa su jefe ka da maita su kama ka da maita irin tasu mun gane ko na ga mun fahimci fasarar ko yawwa su kama ka da maita irin tasu lokacin da suka ji kana karanta alqur'ani kaga da a ce da hauka ko da wata matsala da yanzu sun gama da kai da sun cinye ka mun gane ko da sun lalatar da da'awarka sun shashantar da ita kuma suka zo suna cewa kai mahaukaci ne Allah ce wa ma huwa illa dhikrun lil alamin shi alqur'ani ba komai bane face tunatarwa ga mutanen duniya gabaki ɗaya a wannan yanayi da muka ambata yasa suke nasabta manzon Allah zuwa ga hauka akwai dalilai da yake tabbatar musu cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ba shi da wani abu na hauka kwata-kwata daga cikin dalilai akwai fasaha ta harshe da manzon Allah yake da ita ya zo musu da wani irin harshe mai fasaha duk da cewa su ogogin fasaha sun kai ƙururuwa wajen iya magana tsara amma manzon Allah sai ya zo musu da zancen da yana rikitar da ƙwaƙwalwarsu yana wargaza tunaninsu daga yadda yake da yana canza su sun ji alƙur'ani sun ji maganar bokaye suka ga ba ta kama da maganar bokaye sun ji maganar mawaka suka ga ba ta kama da maganar mawaka suka ce wannan ba sihiri ba ne ba maganar mahaukata ba ne ba maganar bokaye ba ne ba maganar mawaka ba ce saboda fasaha irin ta alƙur'ani a dalilin haka wasu suka musulunta mahaukaci kuma an san ba shi da fasaha yau idan mutum mahaukaci ne idan ya zauna yana magana sai ka gane mahaukaci ne. Mun gane ko? In ya faɗi kalma ɗaya, biyu, uku a cikin maganganunsa, sai ka fahimci wannan ya kunci. Mun fahimci wannan ko? To wannan sun yi shaida a manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata ki da fahar harshe. Cewa ya zo da magana da ba wanda ya zo da irinta. Yana magana da yare wanda ba wanda yake da irin wannan fasaha ta harshe da iya isar da sako. Ittifaqan Larabawa sun yi ittifaqi akan haka. To me yasa za a cin mahaukaci? Bayan an yarda da fasahar maganarsa, mahaukaci bai iya magana ba. Mun gane ko? Wawa ma ba mahaukaci ba, ai bai iya magana ba, balle mahaukaci. Wannan yake nuna mana taurin kai ne kawai, ba komai ba, saboda manzon Allah mai fasaha ne. Abu na biyu daga cikin dalilan hankalin manzon Allah, cewa yana da hankali da gangan suke ce masa ba shi da hankali, shine husnul akhlaq ko husnul khuluq. Manzon Allah ya zo da wasu irin halaye masu kyau, wanda duk cikin Larabawa ba a samu wanda ya zo da irin wannan halayen ba. Dama address na saƙonsa, asalin topic ɗin, ji'itu ko innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, an aiko ni ne domin na cika halaye masu kyau. Halaye masu kyau akwai na ƙasa a ciki, to na zo na cika tasu su zama cika kukan malalu. An san manzon Allah da kyawawan halaye tunda ya taso, ba a taɓa ganinsa da mummunan hali ba. Mahaukaci yana da kyakkyawan hali, mahaukaci ba shi da kyakkyawan hali. Manzon Allah an san shi da afuwa, baya mahaukaci yana ruko ko baya. Yau in kai wa mutum mahaukaci laifi, to ba zai manta da wannan laifin ba, saboda shi mahaukaci ne. Mun fahimci wannan ko? Mahaukaci baya yafiya. Mahaukaci shi yake faɗa, manzon Allah ba a taɓa ganinsa da faɗa ba. Mahaukata su suke shaye-shaye su sha abin da zai bugar musu da hankali, manzon Allah ba a taɓa ganin ya sha giya ba. Mahaukaci bai san dangantaka ba, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya san dangantaka, ya san sada zumunci. Mun fahimci wannan ko? Manzon Allah yana umarni da cika alƙawari. Manzon Allah ya hana ƙarya. Manzon Allah ya hana cin amana. Kai saboda amanarsa, rukun amanarsa, har ake masa laƙabi, ake ce masa mai al'amin. Don Allah za a yi irin wannan laƙabi a mahaukaci, a ce masa mai amana? Ba za a masa irin wannan laƙabi ba. To don haka dalilai a fili suke, shi yasa Ubangiji ya ce su yi tunani su ba da amsa a kansu. Ma bi sahibikum min jinna, abokinku ba shi da wani abu na hauka. Mun fahimci wannan ko? Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. Duk wani hali mai kyau, to manzon Allah yana kansa. Shi yasa Ubangiji ya yabe shi, yaban da ba a taɓa yi ma wani irinsa ba. Ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim, kana tsotsar akan halaye manya-manya. Shi kan halayen ya hau. Mun gane ko? Kamar shi yake sarrafa halayen, ya hau kansu yana control ɗin halayen. Mun gane ba halayen bane suke control ɗinsa. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wannan nahiya ta biyu kenan da za su iya tabbatarwa manzon Allah mutum ne mai hankali, cikakken hankali, kyakkyawan hali. Abu na uku, manzon Allah yana dawwama akan kyawawan ayyuka. Duk wani abu da aka sani mai kyau, to manzon Allah in ya fara aikata shi baya barinsa. Duka ayyukan manzon Allah kyawawa ne, kuma in ya hau kansu baya barinsu. Abu na hudu daga cikin kyawawan halaye, dalilai da suke nuna manzon Allah mutum ne mai hankali ras, ya fi kowa hankali. Manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi, an sanya shi ya zama jagora ko kuma delegate a wasu abubuwa masu muhimmanci da suka faru a lokacin jahiliya. Daga ciki akwai shilkil fudul. Shilkil fudul a Makka an kai wani mataki na zalunci da cuta da babakere. Za ka iya karɓan dukiyar mutum ka hana shi, za ka iya zuwa ku yi ciniki da mutum, ka taya kaya, ka karɓi kayan ka ce ba za ka ba da kuɗin ba, saboda kai jamuya ne. Mun gane ko? Mutum ya baka ajiya ya zo karba ka ce ba za ka bayar ba, saboda kai jamuya ne, kana ji da kanka. Wata rana sai wasu masu hankali a maka dattawa suka ce abun nan fa yayi tsanani, ya kamata mu take mu taka birki, mu dakatar da wannan barna da wannan rashin hankali da wasu suke yi a cikin garin Makka. Sai aka ce to a zo a yi miki. Aka zo gidan Ibnu Jud'an, aka zauna aka tattauna. Manzo Allah ya ce du'aitu ila bayti Ibnu Jud'an, an kira ni zuwa wannan gida domin a zauna a tattauna. Mun gane ko? Suwaye suka tattauna? Manya-manyan Makka, dattawa na kwari kamar da sarki, waziri, kama. Mun gane ko? Wane dai sai aka yi wane magana ciki, sai aka nemi wani saurayi shi ba shi da wani title a garin, aka ce kai ma ka zo za a yi wannan tattaunawa da kai. Wannan me yake nunawa? Amintuwar wannan mutum, hankalinsa. Saurayi ne a lokacin, amma ya kai idan za a tattauna ta dattawa a sako shi cikin majalisa dattawa. Wannan me yake nuna mana? Yana da hankali, sun sani, amma da gangan suka nasabta shi zuwa ga hauka, saboda ba za su yi imani da Alƙur'ani mai girma ba. Mun fahimci wannan ko? Aka zo aka tattauna, manzo Allah ya ce yanzu ma da za a sake irin wannan tattaunawar. Bayan musulunci ya zo ya mamaye ko'ina, musulunci ya ɗaukaka, ya ce wallahi da zan amsa kira, a ce za a zo a yi gayya, a yi taro, a yi mitin, domin a daƙile wata ɓarna. Aka ce na zo da ni za a yi mitin ɗin, to zan amsa kira. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. A lokacin jahiliya, kafin a aiko manzon Allah, yana kusan shekara 25 ko wani abu mai kama da haka, ko 30, an rusa ɗakin Ka'aba, an jaddada gininta. Wannan duk masu karanta sira sun san wannan labari. Da aka zo akwai Hajru ko Hijru Isma'il, wannan dutsen wanda yake mai girma mai daraja, idan an zo aikin haji akan sumbance shi ko a taɓa shi. Manzon Allah yana taɓa shi, Sayyidina Umar ya zo ya gani ya ce kai dutse ne, ba za ka min amfanin komai ba, ba za ka cutar da ni ba, kawai na ga manzon Allah yana taɓa ka, shi yasa zan taɓa ka. Sunna ce a taɓa ka ko a sumbace ka, shi yasa zan maka haka, amma a matsayinka na dutse babu abin da za ka iya mu. Mun gane ba dan sunna ba ce da ba zan taɓa ka ba, inji Sayyidina Umar. To wannan dutsen da za a ɗaura shi a gurinsa, an samu saɓani, waye zai ɗaura? Akwai ƙabilu daban-daban a garin Makka. Idan wannan ƙabilar ta ɗaura, to sun ɗaukaka. Mun gane ko? Za su nuna girman kansu, yanzu su masu capacity ne a cikin al'umma. To aka rasa yadda za a yi, kamar za a yi faɗa. Sai wasu suka ba da shawara, suka ce ku zauna mu nutsu, mu jira alkali ya zo ya mana hukunci. Duk wanda ya shigo masallacin nan, mu ɗauka shi ne alkali. Idan ya mana hukunci, mu yadda da hukuncinsa. Sai suka zauna a masallaci, aka yi zaman jira. Ana zaune ba wanda ya fara shigowa masallacin sai manzon Allah. Lokacin bai zama annabi ba, sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Da ya shigo, sai suka tashi, me suka ce? Rabina bil amin, mun yadda da al-amin, kawai ka mana hukunci mun yadda. Me yake faruwa? Suka ce gashi-gashi, ya ce a ce wannan ai abu ne mai sauki. Manzon Allah ya cire ƙyallensa, ya shimfiɗa. Da ya shimfiɗa, ya ɗauko dutsen da hannunsa mai albarka, ya ɗaura. Ya ce ƙabilu nawa ne? Ku zo, kowa ya kawo representative ɗinsa. Aka kawo wakilai daga kowace ƙabila ta cikin garin Makka. Ya ce kai kama nan, kai kama nan, kai kama nan. Dan Allah marar hankali zai yi wani abu? Ya zo yana sasanta mutane a kan wannan abu. Suka kama ke ku ɗaga, suka ɗaga. Da aka zo ya tura shi, aka daidaita, shi kenan saɓani ya kauce. Kowa ya manta, kowa ya ji, ya yarda da hukuncin manzon Allah, sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wanda kafin haka a kan bulugarin miya an ce sun yi faɗa, an yi yaƙe-yaƙe. Mun gane ku? Abubuwa attahul ashiya, abu wanda bai taka kara ya karya ba, a kansa za a yi faɗa. Amma yanzu ga abu mai muhimmanci, manzon Allah ya sasanta su, ba a yi faɗa ba, kuma kowa ya ji da hukuncinsa. Wannan dalili ne da yake nuna ne manzon Allah mai hankali ne rab mun gane ko babu wani abu na hauka tattare da shi lokacin da aka masa wahayi mala'ika jibril yazo ya masa wahayi ya same shi a gawo kira me ya faru yace ikra kai karatu ko yace ma ana biqari ni ba mai karatu bane ya matse shi ya sake shi yace kai karatu sai da aka yi haka sau uku sannan sai aka fara masa wahayi aka ce masa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ko aka ci gaba da masa wahayi aka karanta masa ikra yazo gida sai sai mana na Khadija laqad khashitu ala nafsi najiye makai na tsoro tace kalla wallahi la yukhzika Allah abada tace na rantsi da Allah rantsuwa ce kalla din ma rantsuwa ce mun gane ko tace sam wallahi na rantsi da Allah babu yadda za a yi har abada Allah ya tozartar da kai shi yana tsoro ko aljani ne yazo tace wallahi ba wani aljani tace aljani ba zai zo ma mutane irin ku ba innaka latasilur rahim kana sada zumunci wa taksibul ma'dum mutumin da bashi da shi kana dauka ka bashi ka taimake shi wa tahmilul kal kana daukan nauyi idan abu ya taso za ka rungumi abu ka rungume shi ka dauki nauyin abu matukar za ka iya wa tu'inu anana wa'idil haq duk wasu abubuwa da suka bujuro masu muhimmanci masu hatsari kana taimakawa akan abu idan aka shiga cikin wata matsala firmitsi kana taimakawa ka fitar ka sama mutane solution akan wannan abu ya za a yi a sai irin ku aljani ya zo masa ta bada shaida cewa babu yadda za a yi yadda yake da wannan kyawawan halaye a sai aljani yana ziyartar sa amma a ƙarshe ta ce masa amma zo mu je gurin baffana dan baffana suka je gurin dan baffansa sai da aka je sai ba shi labarin abin da ya faru ya bashi labari da yadda aka yi wahayi da yadda aka yi komai sai ce inna haza la huwa an-namus alladhi ya'ti Musa shine sahibi sirri wani ma'abocin sirri ne da yake zuwa annabi Musa yake zuwa masa da wani sirri wato mala'ika yace da a ce sanda za a kore ka a Makka ina da rai ko kuma ina da ƙarfi da zan taimake ka taimako mai kyau manzon Allah ce ni din za su kora a Makka manzon Allah yace ni za a kora a Makka shi wannan waraka ibn Nawfal yace duk wani mutum irin ka da yazo da gyara a cikin al'umma da al'amari irin wanda kazo da shi sai an yi adawa da shi sai an yi adawa da shi waɗannan duka dalilai ne da suke nuna mana manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi yana da hankalin sarraf ya fi kowa hankali mun fahimci wannan ko ubangiji yace awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna ba za su yi tunani ba abokinsu ba shi da wani abu na hauka in huwa ila nadhir mubin shi ba kowa bane face mai gargadi mahaukaci yana gargadi mahaukaci baya gargadi mahaukaci ba zai faɗa ma abu kazan nan zai cutar da kai dan haka ka nisance shi ba abu kaza zai ke bake ka dan haka ka nisance shi ba wannan ba aikin mahaukata bane to wannan kowa ya san wannan shine aikin da manzon Allah ya zo da shi shine assignment din sa da yazo da shi kuma a haka ya mutu ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya dace da mu na'am zamu karanta aya ta gaba insha
Allah awalam yanzuru fi malakuti as-samawati wal-ardi wama khalaqa Allah وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون
نعم
من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون
وبنجي سبحانه وتعالى يساكي كرمه domin mu tsaya mu zama masu tunani can mu yi tunani game da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam nan kuma mu yi tunani game da shi ubangiji subhanahu wa ta'ala yayin da mu yi tunani game da ubangiji sai Allah ya faɗa mana hanyar da za mu yi tunanin sai ce awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi, mutane ba za su tsaya su yi tunani su yi nazari game da dalilai na mulki da ke sama da wanda suke ƙasa. Wa ma khalaqallahu min shay'in, da ma duk wani abu da Allah ya halitta. Wa an asa, kuma ba za su tsaya su yi tunani ba cewa asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum, watakil sun yi kusan mutuwa, kwanansu ya yi kusan ƙarewa, ya kamata su yi tunani. Fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu, to da wata magana za su yi imani bayan alqur'ani mai girma. Man yudlilillahu, duk wanda Allah ya ɓatar da shi, fala hadiya lahu, to ba mai shiryar da shi. Wa yadharhum fi ughyanihim ya'mahun, sai Allah ya kyale su cikin zaluncinsu ko ɗagawarsu ya zama suna fi mauce, suna cikin taraddudi. Wannan aya mai albarka, ko waɗannan ayoyi, aya ta farko Ubangiji ya yi kira mu kasance masu kirari. A ayoyi da dama suna magana mu kasance masu ta'ammuli, masu tunani game da dalilan mulkin Allah Maɗaukakin Sarki. A baya mun karanta cewa walillahi al-asma'ul husna, Allah yana da sunaye masu kyau da siffofi masu kyau. Malamai ahlu sunna wal jama'a sun yi ittifaqi cewa yatafakkaru al-mutafakkiruna fi khalqihi, masu tunani suna tunani ne game da halittun da Allah ya yi. Wala yatadabbaruna fi mahiyati zati, ba sa tunani akan zatin Allah. Mun gane ko? Ka zo kana maganan yaya Allah yake, dogo ne, gajere ne, yaya a'a. Mun gane ko? Ba sa wannan tunanin, amma suna tuna halittun da Allah Maɗaukakin Sarki ya yi. To duk kiran da Allah yake mana muna tunani don mu fahimce shi, sai ya ce ni tunani da me halittunsa da abin da ke faruwa. Mun fahimci wannan ko? Mu kalli dalilai da suke nuna girman Allah a sama da ƙasa. Ubangiji ya nusantar da mu zuwa ga tunani a ayoyi daban-daban a cikin Alƙur'ani mai girma. Daga cikin ayoyi Ubangiji ya ce afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat, mutane ba za su ga raƙumi yaya Allah ya halitta raƙumi ba. Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at, su ga yanda aka daga sama, Allah ya daga ta, gata da ƙarfi, gata tana da nisa sosai. Wa ila al-jibali kayfa nusibat, su kalli duwatsu yadda Allah ya kafa su. Wa ita zai ya kafa duwatsun nan, ka kama hanyar da take da duwatsu. Daga nan in za ka je Bauchi, ko ka kama hanyar Gombe, ko ka bi ta Ashaka, ko ka je ka kama hanyar Zamfara, kaga manya-manyan duwatsu yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya zo ya girka su. Ka bi hanyar Jos, kaga yadda Allah ya girka duwatsu. To tuna nan da waɗanda suka fi waɗannan da waɗanda ba su kai waɗannan ba. Kai ka san ɗan adam ba zai iya zuwa ya girka waɗannan abubuwan ba. Wa ya girka su? Ubangiji ne ya girka su a wannan wurin. To wannan kadai ya isa mu ji tsoron Allah Maɗaukakin Sarki. Wa ila al-ardi kayfa sutihat, ku kalli ƙasa yadda Allah ya shimfiɗa ta a shimfiɗe. Wa zai iya wannan in ba Allah ba? Sai Allah Maɗaukakin Sarki. Mun fahimci wannan ko? Wa ila al-ardi kayfa sutihat, sai Allah ce fadhakkir innama anta mudhakkir. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa fi anfusikum afala tubsirun, a karan kanku ma akwai wa'azi. Ku kalli yadda Allah ya halicce ku tun daga kai har ƙasa. Ka kalli halittar cikin mutum. Yau idan ka san mai ilimin idanu, in ya fara feɗe maka yadda idanu yake da abubuwan da ke ciki, sai abin ya baka mamaki. To sai mutum ya imani. In ka san wanda yake da ilimin kunne, ya fara baka labarin yadda kunne yake, da yadda magana take shiga cikin kunne, ta fita ta bada kunne ya bada saƙonni a wasu gurare, sai abin ya baka mamaki. Ka san ɗan adam ba zai iya wannan abu ba. Idan ka san wanda kawai shi ilimin fata yake da shi a jikin ɗan adam, iya fata kaɗai, in ya fara maka magana akan fatar mutum da sanso da ke jikin fata na mutum da komai da komai da yadda aka rurrufa ta, sai ka sha mamaki. To ya kamata ya zama muna tunani akan waɗannan abubuwa da Allah madaukakin sarki yayi awalam yatafakkaru fi anfusihim Allah ya ce ba za su yi tunani game da kansu ba ma khalaqas samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqqi Allah bai halicci sama da kasa da abin da ke tsakanin su ba sai don gaskiya me gaskiya shine abauta ma Allah shi kadai mun gane ko wa inna kaseeran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafir amma da yawa daga cikin mutane sun kafirce mu haduwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala tunanin da zamu ya zama tunani ne da zai tunatar da mu haduwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da zai sa mu ƙara imani mu ji tsoron Allah mu daukakin sarki mu ji tsoron shiga wutarsa kuma ya kwadaitar da mu zuwa ga rahamarsa da aljannarsa mun fahimci wannan ko abubuwan tunani suna da yawa Allah ya ce wa ma khalaqallahu min shay'in da ma duk abin da Allah ya halitta komai kana iya duba shi ka kalle shi kai nazari kai ta'ammuli ya ƙara nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala masu magana suka ce wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid komai da ka gani wata aya ce dake nuna mana Allah ɗaya ne duk abin da ka kalla in dai zaka masa kallo na tunani da nazari mai kyau to zai tabbatar maka Allah madaukakin sarki shi shi kadai mun fahimci wannan ko a ƙarƙashin wannan aya da makamantan waɗannan ayoyi malamai sun tattauna ma huwa awwal wajib alal mukallaf menene farkon wajibi akan mutum baligi wasu kace annabu fi makhluqati ka zama mai tunani mai hayye mai ilimi kafin kai imani suka ce saboda Allah yayi kira zuwa ga me tunani da hayye mun gane ko wanda shi zai nuna ma kai imani sai suka ce wanda zaka zo ka tsire shi ka ce ya maka bayani akan girman Allah yayi shiru ya kasa fada sai suka ce la yasifu imanu imani su bai inganta ba wannan wasu jama'a ne fa amma ahlus sunna wal jama'a wanda suke kan tafarki na gaskiya suka ce a'a ba haka bane mujarrabin imani shi ake bukata da yarda cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne abin bauta sawa'un kana da ilimin tunani ko baka da ilimin tunani in dai ka yarda Allah madaukakin sarki shi kadai ne amma ba wani jawabi da zaka iya yi a mutum ka gamsar da shi Allah ɗaya ne amma kai ka yarda ko za a kashe ka kai Allah ɗaya ne amma ba zaka iya gamsar da mutum ba suka ce imanin ka ya inganta daga cikin wanda suka tafi akan wannan akwai mujaddidi Sheikh Usman bin Fouji har littafi guda ya rubuta suna littafin Miswahul Mutadi mun gane ko ya rubuta littafi akan haka cewa ilimi da ake awam imanin ki ya isar ko da ba ki nazari game da halittun da Allah madaukakin sarki yayi ba ya kawo dalilai da dama wanda ahlus sunna suke kansa cewa manzon Allah ya ji ya isar da musulunci a mutane farkon abin da ake cewa su ce la ilaha illallah ba a tambaye su yanzu kun ga saman nan da Allah yayi kun yadda ta Allah ne yayi za ku yi ku tabbatar ta Allah a'a ba da haka suka musulunta ba da me da la ilaha illallah suka musulunta kuma daga cikin dalilai yanzu in ka ce sai wanda yake da wannan ilimin shine musulmi mutane nawa ne musulman gaskiya dan kadan ne mun gane ko dan kauye da tsofi da wane ne na cikin mu in ka zo ka tsine suka ce su maka bayani game da malakutis samawati wal ardi babu abin da za su iya ce maka mun gane ko kai a cikin malamai ma wani yayi imani ne kawai saboda ya yarda Allah shi kadai ne amma ba zai iya fitowa ya ma bayani ba ko kamar yadda yanzu ba za mu iya fitowa mu bayanin da Allah dalla ba sai dai mu dan fadi wani abu kawai mu wuce to wannan kenan dan haka awwal wajib shine mujarradul iman kuma manzon Allah yake al'ummar sa ita ce biyu bisa uku yan aljanna to idan kace wanda za su shiga aljanna sai wanda suke da wannan ilimi na nazari mun gane ku suka iya comparative tsakanin abu da wancan da wancan da wancan domin su fahimci gaskiya to kage kenan wannan biyu bisa uku ba za su samu shiga aljanna ba mun fahimci wannan ku Allah madaukakin sarki ya dace da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira bayin su zama masu tunani amma in mutum ya musulunta ko da ya san waɗannan dalilai na tunani na hankali ko bai san su ba, shi dai ya musulunta ko za ka kashe shi yana nan Allah ɗaya ne, to sunansa musulmi mai imani, kuma in ya mutu zai shiga aljanna da izinin Allah maɗaukakin sarki. Mun fahimci wannan ko? Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Ubangiji ya ce duk wanda ya ɓace Allah ya ɓatar da shi, to ba mai shirya da shi. Ko akwai wanda ya isa? Babu wanda ya isa. Shi ne Ubangiji ya ce ka rabu da su, su zauna cikin tsimuwarsu, suna cikin tsimuwa. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Don haka ya ku ‘yan uwa, mu zama masu imani da Allah, mu zama masu imani da manzansa Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Mu zama masu riko da Alƙur'ani mai girma. Abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladansa, abinda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu daidai. Za mu dakata a nan. Muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya dakatar da mu. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.